Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, Sainiya da kuma tashar muta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodayaushe aka so hakan ta shafin internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 5 ga watan Oktoba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin a yau. Da farko ga kanin labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Wani dan Afrika da wata Balarabiya ne suka lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekara. Sai kuma uwar gidan shugaban Amurka da ke ran gadin Afrika ta isa kasar Kenya. Lurunan 'yan sandan Faransa kuma ta soma wani gagarumin bincike kan salwantar da wani babban jami'in kasar China.
A kanun labarai kenan aka saurara. Har ila yau dai ana iya cewa tana kasa tana dabo, domin kuwa dambarwar siyasa a Najeriya na ci gaba daukan sabon salo. Wasu 'yan siyasa na ganin cewar ba yi musu adalci ba.
Wato wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar Kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar Kebbi.
Muna kuma dauke da rahoto akan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya don ganin an yi karin albashi ga malamai ga ma'aikata.
Irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin dukkan wani mai tunani. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba su samu sun biya albashin nan ba.
A yau ba za mu samu damar kawo muku shirin mu na duniyar Amurka ba, amma duk kafin waɗannan sai ku fara da yanda duniyar ta wuni.
An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da mata da suka jijiki ta hannun mazan da suka yi lalata da su na Jamhuriyar Demokratiyyar Congo mai suna Denise Mugwege da kuma Nadia Murad wata 'yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. Kwamitin ba da lambar yabo ta ce ta zaɓe mutanen biyu ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walakancin tilasta ma mata jima'i ala tilas a matsayin wani mataki na yaƙi a wani makami na yaƙi. Kwamitin ya lura da cewa mungwage sananne ne a ciki da wajen kasar shi saboda dagewarsa wajen hana amfani da jima'i dole a matsayin makami, yayin da ita ma Murad wacce ita kanta ta fuskanci irin wannan dilastawa mace ce da tallasa takobi ba za ta amince da irin wannan tozarwa da ake mamata ba. A yau ne ake sa ran majalisar dattawan Amurka za ta yi kokarin ganin an kawo ƙarshe ga cece-kucen da ake kan mutumin nan da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali akan babbar kotun kolin Amurka, wanda yin haka zai sa aje ga mataki na gaba na tabbatar da shi din. Kuri'ar da za su jefa kan ci gaba da kokarin rantsar da shi din tana zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar suka yanke shawarar cewa sun gaji da jira da bata lokaci da ake kan maganar tabbatar da Brett Kavanaugh, inda suka ce binciken baya-bayan nan da hukumar FBI ta gudanar bai fito da wani sabon bayanin da zai canza maganganun da aka gabatar kansa a can baya ba. A cikin makon da ya gabata ne wata mace mai suna Christine Blasey Ford ta gaya wa ƴan committee shari'a na majalisar dattawan cewa Kavanaugh ya gallaza mata ta hanyar jima'i a lokacin da suke makaranta sakandare a shekarun 1980. Kavanaugh ya musanta zargin. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da yin ziyararta a Afirka inda take a Kenya a yau Juma'a, tana mai da hankali da kuma nuna damuwarta akan dabbobin ƙasar da ke fuskantar ƙalubale. Uwar gidan shugaban ƙasar ta kai ziyara a filin kula da dabbobi wato Nairobi National Park domin ta gano yadda yankin gabashin Afirka ke yin wajen kula da giwaye da kuma karkanda da kuma yadda ake ciyar da 'ya'yan giwaye. Uwar gidan Trump ta kai ziyara ga gidan marayu inda aka yi waƙoƙi da raye-raye da marayun a maraicen ranar Juma'a a filin gidan kallo da ke birnin Nairobi. Wannan dai ziyara ce ta farko da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka ta yi a Afirka, kuma ziyarta ta farko ta yi ita kaɗai wadda ta haɗa da ƙasar Ghana da kuma ƙasar Malawi. Ƙasar Masar za ta zama ƙarshen ziyararta na ƙasashe hudu na Afirka domin mai da hankali akan rayuwar yara ƙanƙana, fannin ilimi, yawon bude ido da kuma kula da lahiyar dabbobi. Har yanzu ba a gano makomar wani ɗan jaridan ƙasar Saudi Arabia ba tunda ya shiga a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar Saudi da ke Istanbul, babban birnin ƙasar Turkiya, a farkon wannan mako. Jamal Khashoggi, ɗan ƙasar Saudiya kuma ɗan jarida mai yin rahoto a cikin jaridar Washington Post, ya kasance a cikin zaman hijira a Amurka tun shekarar bara, bayan da gwamnatin ƙasar ta fara yin barazana ga 'yan jarida. Ɗan jaridan ya kasance wani mai sukar ƙaramin sarkin ƙasar Saudi Arabia, Muhammad bin Salman. Khashoggi ya je a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar a ranar Talata domin ya samu wasu takardu da ke da alaƙa da aurensa.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Al'umma da dama na kokawa dangane da yadda ake gudanar da zaɓuɓɓukan 'yan takarkaru a matakai daban-daban, wanda suke ganin cewar ana yi musu abubuwan da ba su dace ba. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da wannan rahoton.
A iya cewa zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara na jam'iyyar APC ya bar baya da ƙura a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, sakamakon ɗimbin cece-kuce da suka dabaibaye zaɓen, kazalika da zargin ɗora 'yan takara waɗanda ba zaɓin jama'a ba. A jihar Kebbi dai ɗan takara ɗaya ne kacal ya fito domin ƙalubalantar gwamnan jihar mai neman tazarce Atiku Bagudu, wanda tuni shugabancin jam'iyyar ta APC a jihar ta ce ta yi matsaya a kan shi ne kaɗai ɗan takararta. To, sai dai ɗaya ɗan takarar, Ibrahim Muhammad Mera, ya ce ya yi mamakin rashin sunansa a jerin sunayen 'yan takarar da jam'iyyar ta ƙasa ta tantance da su kafin gudanar da zaɓen na fitar da gwani.
A watan wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar Kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar Kebbi daga jam'iyya suka ayyanar aka je aka kai hukumar APC ta headquarter, aka yi makircin da za a yi. Aka ce a cire sunana, ni ba ɗan jam'iyya ba ko kuma ban shekara ba. Abin mamaki da wannan, wanda aka ce ba ɗan jam'iyya ba ne, ni kuma na taimaki gwamnan nan a lokacin da yake neman zama gwamnan jihar Kebbi.
Ko baya ga zaben na fitar da gwani na gwamna, an kuma sami zarge-zargen ɗoke-ɗora a sauran zaɓukan 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar da dama soma tunanin barin jam'iyyar.
An nuna wa kowa cewa jam'iyya ce da aka ƙirƙiro domin gaskiya da gyaran kuraren da aka yi a waɗansu jam'iyyu na da suka shuɗe. Amma abin ban mamaki, abin da yake faruwa a yau a cikin jam'iyyar APC ba taba ganin sa a Najeriya ba.
A jihar Sokoto, fafatawa ce tsakanin tsohon kwamishinan kananan hukumomin Faruku Malami Yabo da mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu, mai goyon bayan tsohon gwamnan Aliyu Magatakarda Wamako, wanda kuma aka ayyana cewa shine ya lashe zaben na fitar da gwani na gwamnan a jihar. To, sai dai duk da cewa har yanzu Faruku Malami bai bayyana wani mataki na gaba da zai dauka ba, tuni da wasu 'yan takara da suke aji daya a jihar suka soma barin jam'iyyar ta APC saboda zargin rashin adalci a zabukan. Kanal Garba Moyi Isa na daga cikin waɗanda suka nemi tsayawa takarar dan majalisar dattawa ta Sokoto ta Gabas a ƙarƙashin jam'iyyar ta APC.
Na fita daga fatin APC saboda an yi mun rashin adalci. Har za a banne in sai form miliyan 7 in je in yi tantancewa in dawo in ci gaba da takara in ci gaba da campaign a zo kai tsaye don tsananin son rai wani ya ce ya cire sunana daga takara.
Masu sharhi akan lamuran siyasa dai na ganin hakan kan iya shafuwar jam'iyyar ta APC a babban zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Dr. Yahaya Tanko Baba malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Yasu ɗan jam'iyya su yi la'akari da abin da ya faru a Oshun. Zaben fitar da gwani shine manuniya ga abin da jam'iyya za ta yi ga zaɓe na gama gari. Abin da ya faru Oshun ya nuna da cewa idan aka samu akasi wajen zaɓen mutumin da mutane ke so, to za a iya samu akasi wajen babban zaɓe.
To sai dai a makwabciyar jihar Zamfara zaɓen na fitar da gwani ya rikide zuwa wani yaƙi tare da ƙone-ƙone har ma da rasa rayuka. Dalilin sokewa da kuma dakatar da zaben kenan har illa ma sha Allahu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To har yanzu dai muna tarayyar Nigeria, inda gwamnatin tarayya ke kokarin hada kan jihohi don samar da matsaya daya dangane da karin albashin ma'aikata. Nasiru Adamu Ali Kaya ya hada mana wannan rahoton.
Government now asks for more time. This is because the state governors have been unable to give us a figure.
Muna jiran gwamnati ne su faɗa mana nawa ne za su iya biyan ma'aikata don mu kai ga fara biyan sabon albashin. Inji ministan kwadagon Najeriya Chris Ngige, wanda yake cewa tun 2011 aka tsaida mafi karancin albashi a Naira 18,000. Don haka yace yanzu lokaci yayi da za a ƙara dubawa da hakan yi bayan duk shekaru biyar.
You don't also put a figure that to entail the state governments doing retrenchment or the federal government doing retrenchment. This is a government that doesn't want to do any retrenchment of any worker.
Ba zai mu ƙara albashin da zai kai ga jihohi su rage ma'aikata ba, ko mu kan ma tarayya mu rage ma'aikata don ba mu da niyyar haka. Ya zama wajibi mu tsaida kuɗin da kowa zai iya biya. Biyan albashi dai yana bisa doka da hukumar kula da albashi kan tsaida, inda karancin albashi ke zama na bai ɗaya, amma yakan ƙaru bisa ƙarin girma ko ko muhimmancin aiki. Gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar na Bauchi ya ce shigowar gwamnatin Buhari da bada kuɗin Paris Club ya sanya jihohi iya biyan albashin in ka ɗebe masu jibgin bashi.
Irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin dukkan wani mai tunani. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba su samu sun biya albashin nan ba. President Muhammadu Buhari a lokacinsa ne kawai, tun daga zamanin Obasanjo da ya kashe kuɗin, a lokacinsa ne kawai ya amince da a fara biyan. Tun zamanin da aka karɓi kasan farko na wannan kuɗin basussukan London da Paris Club, jihar Bauchi ta biya albashi, ta biya pension, wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacinsa. Batun albashi a jihar Bauchi ya zama tarihi.
Shugaban kungiyar kwadago ta NLC Comrade Ayuba Babba ya buƙaci ma'aikata su yi breeze da gwamnonin da suka gaza ƙara musu albashi, don kowace jiha na da wadatar kuɗi ta wannan ɓangaren.
An ba da kuɗi kusan ₦1.7 trillion domin a taimaka ma jihohi a su biya albashi, amma abin takeici shine wayannan jihohin wayansu su gaskiya ba su yi amfani da wayannan kuɗaɗen hanyar da ya kamata ba. Duk jiha yau da ta ce ba za ta iya biyan ₦18,000 ba wai don rashin kuɗi ba ne. Abin da yake faruwa shine sun ba fi ba da fifiko ma abin da Bature yake kira White Elephant Project. A bincike da muka yi wanda mun yi, wanda suke biya da wanda ba sa biya, wanda bai biya ba ma'aikatansa duk wanda suka je suka zabe shi laifin ma'aikatan ne, domin dole ne wanda suke biya kuma mu saka musu. Ka tsinafa ₦23 billion ya cire ya biya pension da gratuity. Jigawa yana cikin jiha da bata karbi bailout ba, bata nemi taimako ko ta ina ba, amma tana biyan albashi yanda ya kamata, tana biyan ɗan pension kuma tana biyan gratuity.
A baya dai jihohi sun kafa kwamitoci don tsare ma'aikatan bogi da hakan zai rage musu nauyi. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Yau ita ce ranar da hukumar UNESCO ta ware a matsayin ranar malamai ta duniya. Hakan ya sa wakilinmu Babangida Jibrin ya hada mana wannan rahoton.
Rana 5 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hannun hukumar kula da al'adu da inganta ilimi UNESCO ta keɓe a matsayin ranar malamai ta duniya. wannan rana dai an kebe shi ne domin tunawa da rawar da malamai ke takawa wajen bayar da ilimi da kuma ci gaban al'umma a duniya. Taken bikin da madade shine daraja malamai da kuma inganta matsayinsu a tsakanin al'umma. Abin da kuma tun ba yau ba malaman ke kuka da rashin sa wanda kuma yasa ba a daukan aikin malanta da wani daraja. Bikin na bana dai yazo ne a daidai lokacin da gwamnatoci da kungiyoyin sa kai dake neman ganin an samar da ilimi ga al'ummar duniya kafin nan da shekara ta 2030 kamar da wani kudurin majalisar dinkin duniya ya zartar. To ko ina matsayin malami a Najeriya? Tambayar kenan da nayi wa Malam Muhammad Sani, wani tsohon malami a Najeriya.
Gaskiya malamin Najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauki ce, ma'ana babu ita sosai. Saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin Najeriya ya tabarbare. Zaka dai ka tarar da malami na Najeriya bai san me yake ba. Me bai san me yake ba saboda me? Saboda ba malanta ce a gaban sa ba.
Sau da yawa dai ana ganin aikin malanta a matsayin wani aiki ne da bashi da daraja a tsakanin al'umma. Wannan ne ma yasa na tambayi wani da ya karanta malanta a makarantar koyar da malanta ta ƙasa. Anya kuwa yana sha'awar wannan aiki na malanta?
Ai, na karanci malanta kam saboda ina da sha'awar in koyar, saboda naga abubuwa masu muhimmanci a cikin koyarwa. Saboda ko ba komai kai kanka ƙarin ilimi ne a gare ka, ka samu ƙarin ilimi sannan kuma ka samar da wani. To wannan yana da matakai muhimmanci ga dukkan dan adam.
To yanzu na san dai baka samu aiki ba na koyarwa, in ka samu zaka yi ko kuwa ka samu wani zaka bar malanta?
In na samu zan yi, kuma abu ne wanda ya kamata ya zamo shi aka yi habbakawa sama da kowane aiki ni a nawa ganin.
Sau da yawa dai iyaye na dora laifin tabarbarewar ilimi ne akan manyan jami'an gwamnati da ke yin biris da harkokin ilimi da har da karkata zuwa ga makarantu masu zaman kansu, kamar da yadda Malam Abubakar Muhammad ke shaida mani.
Malamai suna iyakacin kokarinsu, amma an ce hannu daya baya daukan daki. Mu iyaye muna da laifi. Bangaren gwamnati ita ce uwa uba. Gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington. A nan yanzu agogon muna cewa karfe 11:17 na safe.
A yayin da hada-hadar siyasa ke ƙara kankama a Najeriya, shugabanni a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa. Lamarin bangar siyasar dai na ci gaba da ɗaukar hankali matuƙa, musamman ganin yadda al'amuran ke ƙara ta'azzara. A daidai wannan lokaci da jam'iyyun siyasar ke gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani na 'yan takara. Injiniya Muhammad Dabban wani dattijo ne da ya daɗe a cikin harkokin siyasa kuma ya san makaman mulki a Najeriya. Ya ce ba daidai ba ne matasan yanzu su riƙa aikata ayyuka irin na lokacin jahiliya, kamar yadda ya bayyana a cikin wata zantawa da muka yi da shi a 'yan kwanakin da suka gabata.
Ba daidai ba ne ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya. Zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu. Domin me? Domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa, mu kuma gana nan kasan samari sun yi shugaban kasa.
To su ma dai shugabannin Fulani a Najeriya sun kaddamar da aikin faɗakar da matasan Fulanin akan illar shiga bangar siyasar, kamar yadda shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru ya bayyana.
Saboda wasu abubuwa ana tunzura al'ummar Fulani ne saboda shugaban ƙasar Najeriya yana bahillaci. To ba ma son a ɗauki abun da zai sa a maida 'ya'yanmu 'yan banga siyasa ana sayan ƙwayoyin naira 10 ana basu ana amfani da su.
Amma da to kuna da ɗan takarar da kuke goyon baya ko?
Ita maganar ɗan takara Meti Allah ba jam'iyya ba ƙungiyar siyasa ba ce. Ƙungiya ce ta makiyaya, ƙungiya ce ta kare haƙƙin makiyayi.
Shugaban shirin cigaban maradun ƙarni a jihar Niger Alhaji Abdullahi Baba Ara yace yanzu fa kamata yayi matasan su yi makansu karatun tanatsu.
Matasa su ne ainihin engine na motar siyasa, so dole ne ko su falka daga bacci, su hanga, su hango, su kuma san abin da ya dace, da ya kamata, da ya kamance su karan kansu, da ya kamata su yi, kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su.
Duk da yake dai hukumomi a Najeriya na ikirarin cewa suna kokarin fadakar da matasan, amma masu nazari akan al'amura na bayyana cewa idan har gwamnatoci suka dauki mataki tare da maida hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin matasan, to tabbas za a samu saukin lamarin. A nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ta ce ta dauki mataki na yin hukunci mai tsanani ga duk wani dan siyasa da aka samu yana harzuka matasan ko yana yin amfani da su wajen tada hargitsi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro, sai a gafarce mu yau. Ba za mu samu damar kawo muku shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo ba saboda waɗansu 'yan tangarda. Amma kimanin kwanaki biyu kenan da hukumar zaben Najeriya ta ba da wa'adi da sunannakin 'yan takarkaru ya kamata a miƙa su da jam'iyyu ya kamata su yi. Wanda yanzu haka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Ko da yake ba za a rasa kodafe-kodafe irin na siyasa ba, amma in aka yi la'akari da zaɓukan fidda gwani a wasu jihohi irin su Legas da Bauchi da Zamfara da Adamawa, da za a ce rikicin cikin gida ya dabaibaye su, a wasu jihohin an samu yin zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Alal misali, a jihar Nasarawa an gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa cikin kwanciyar hankali. Sanata Abdullahi Adamu, tsohon gwamnan jihar Nasarawa, ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar da ke wakiltar mazaɓan Nasarawa ta yamma, ya bayyana cewa
da alaman cewa tun da fara yin kikyawan tashi tun da yake kikyawan sauka, in Allah ya sa ta kawai abin da yake ya zama mana dole mu yi yanzu shine mu ga ya za mu hada kawunan mu mun manta da 'yan bamace-bamace da aka samu. Ra'ayi dole ne ya ka tasiri irin neman arziki irin wannan, mutane da dama su ce suna so, kowa da dalilinsa, wani dan bauta ƙasa, wani dan kanshi, wani dan abu zai iya samu kawai haka na riba ci yanzu magani yanzu. Kowanne ne aka samu Allah ya fi da nashi, to dole ne mu haɗa kawunan mu yanzu, mu zama uwa ɗaya, uba ɗaya, mu kawunan mu da jam'iyyar mu aiki.
Wani abu da ya dauki hankali a zaɓukan shine abin da ya faru a jihar Bauchi, wanda tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Shu'aibu Abubakar Rahama ya ce sai APC ta dage sosai za ta ci zaɓe a ƙasar baki ɗaya.
Dole ne jam'iyyar APC ta yi ƙoƙari ta ga ta ɗinke dukkan waɗannan barakoki da ake da su kusan a dukkan jihohin Najeriya gaba ɗaya. Shi dai janar Muhammadu Buhari mutum ne mai farin jini matuƙar, shi aka tsaye shugaban ƙasa kamar yadda aka tsayar da shi, tabbas zai iya sake cin zaɓe ya zama shugaban ƙasa. Amma ɗinke barakar ni kamar a jihar mu Bauchi abu ne wanda nake ganin yana da mai kamar wahala, domin abubuwan da yake faruwa musamman a zaɓuɓɓuka da ake yi na azaban fada gwani kenan nake nufi. A ido na ina wakiltan ɗan takarar gwamna, aka raba ainihin ballot paper da za a je a yi zaɓe. Kamar misali Bauchi local government an raba ainihin ballot paper guda 16,000 ya kai guda 4,000. Kamar Toro local government ɗina an ba da ƙuri'u guda 15,000 misali kenan wanda aka bayar, aka haɗa baki da shi ya yanke guda kusan 12,000. To duk wannan abubuwan haka aka yi a jihar Bauchi a zaɓen da gwani na takarar gwamna. To haka aka yi a sanata, haka aka yi a reps. Kin ga Hajji Madina, waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da ya sanya nake ce miki ko da jami'ar APC a Najeriya za ta yi kokarin dinke barakata, to amma ta rubuci bana tsammanin dinkin nan zai tabbata.
A wani bangare kuma babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa, wato jam'iyyar PDP, ta ce zaɓukan da jam'iyyar APC ta ce ta cin duk ba sahihai bane, inji mai magana da yawun shugaban jam'iyyar PDP Shehu Kura.
To ya kamata 'yan Najeriya na farko su yi murna, tunda duk inna kai zaben nan magudi ake yi, amma ko magudin ma in an yi da kyar da yarfa gumi suke cin zaben nan. Yanzu wannan suka ce sun yi na jihar Oshin din nan da ƙura'a 500 suka ce sun ci zaben, wannan akai a jihar Ekiti da ƙura'a da bata kai 100,000 ba suka ci zaben. Koda a sansanin da ake ganin na jam'iyyar APC ne kasar Yarbawa ba ta cin zaben da gagarumin rinjaye, saboda haka akwai inda zaka iya magudi, akwai inda magudin ba zai yiwu ba. Amma abin da yake ba mu tsoro, yake ba mu fargaba, mu mun yi zabe na Allah da Annabi, an kada mu mun miƙa anya Buhari zai iya zabe na Allah da Annabi aka da shi ya mika domin duk alamomi sun nuna cewa shugaban hukumar zabe da jami'an hukumar zabe da ita kanta gwamnatin tarayya ba ta so a yi zabe na Allah da Annabi to idan suke da yau ba su san waye yake da gobe ba kuma muna kira ga kasashen duniya da su fito su yi Allah wadai da tur kamar inda suka yi da wannan zabe na jihar Oshin su jawo hukumar zabe kunne zabe muke so a yi wanda ya ci a bashi ba a yi zaben da aka saba yi da a Najeriya ba kaci baka ci ba baka ci baka ci idan suka ce wannan za su yi mana a 2019 to kamar inda nace ne idan jariri ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ma fa ba zai rintsa ba
abin jira a gani shine yadda za a kaya domin hukumar zabe ta ce ranar 7 ga watan nan ne wa'adin mika sunayen yan takara zai cika Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aika muna ta sakon email
sakon farko ya fito daga Abdullahi baban Yusuf dan Iyamuri salam BOA Hausa Gwamnatin Najeriya kalubale gare ki domin ya kamata ku dakile masu shigo da waɗannan miyagun ƙwayoyi shine kadai zai rage wannan matsala ta shaye-shaye sai sako na biye wanda ya fito daga Adamu Abdullahi Naibawa Kano Najeriya salam murya Amurka ku fadawa hukumar custom ta Najeriya cewa in dai ba kwangila suka karbo ba akan yadda za a kawo ƙarshen kasuwanci a jihar Kano ba to gaskiya ya kamata su daina shigowa cikin kasuwanninmu suna ballewa ƴan kasuwa shaguna da kuma kwace musu kaya tun da dai aikin su akan iyakoki yake ina kira ga matasa masu shan miyagun ƙwayoyi da su daina sha sako daga Matthew Garba Lagos sai kuma sakon Comrade Mansur Babaura na faɗa assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka muna jajantawa al'umar jihar Filato a bisa sabon rikicin da ya sake barkewa wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jirkata kuma Allah Ubangiji ya ba su lafiya a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikicen da suka addabi ƙasar mu Najeriya Afirka da ma duniya baki ɗaya sai sakon Shehu Adam Rijau Matasan kasar Kamaru muna fatan za ku goyi bayan dan uwanku matashi kwaya ɗaya tilo da ke takara a zaben shugaban kasar da za a yi ranar Lahadi. Ku sani dai matashi shi ya san ciwon matashi. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Salam BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntar Jamhuriyar Nijar. Da su sani cewa ci gaba da matsawa ƴan kungiyar fararen hula lamba da kai kotu wannan ko kadan bai yi kama da mulkin demokradiya ba da fatan za ku hada kanku wajen ciyar da kasar ku gaba
to a gaida Hafiz Baballe da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a wannan karin a takaice
An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da matan da suka jiki ta hannun maza da suka yi lalata da su na Jamhuriyar Demokratiyyar Congo mai suna Denis Mukwege da kuma Nadia Murad wata yar fafataka ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun ƴan kungiyar ISIS a Iraki. A yau ne ake sa ran majalisar dattawar Amurka za ta yi kokarin ganin an kawo ƙarshen gacece-kucen akan da ke kan mutunan nan da shugaban Donald Trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali kan batun kan babbar kotun kolin Amerika.
Masu sauraro anan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Abdulaziz Adali Toro sai Julie Lazarus Gershom wadda ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu Joe Gill ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.